This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakken labaran duniya da karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Amurka ta soma kai hare-hare ta sama a yankin gabas ta tsakiya domin mai da martani kan wani mummunan harin da jiragen yaki maras matuƙi suka kai kan wani sansanin sojan Amurka da ke Jordan a ranar Lahadin da ta gabata. Rundunar sojan Amurka ta ce a jiya Juma'a dakaronta sun kai hare-hare ta sama a ƙasashen Iraki da Siriya kan dakarun kursu na Iran da kuma wasu ƙungiyoyin mayakan sa-kai masu alaƙa da su. Dakarun na Amurka suka ce sun kai hari kan wurare sama da 85 da jiragen sama da dama da suka hada da masu jefa bam da nisan zango da suka tashi daga Amurka. Mun kai hari a daidai inda muka nufa, inji Lieutenant General Douglas Sims, wanda ke aiki a matsayin Director ayyuka na manyan hafsoshin sojan Amurka. Ya bayyana cewa an kai harin ta sama ne cikin mintuna 30, kuma ya ce uku daga cikin wuraren da aka kai harin suna cikin Iraki ne, yayin da hudu kuma suke a cikin Siriya. A sanar da kasar Iraki kafin kai harin, amma ba a sanar da Iran ba, a cewar jami'an Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce an kai hare-hare ne bisa umarninsa. Sa'o'i kaɗan kafin mai da martanin na sojan Amurka, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya sake jaddada alƙawarin da ya yi tun farko na yiwuwar yin ramuwar gayya ga duk wani harin da Amurka ke kaiwa kan muradunta. Wani sabon binciken jin ra'ayoyin jama'a na matasa masu kada ƙuri'a a Pakistan ya nuna cewa mafi rinjayen jama'a na hasashen za a gudanar da zaɓukan ƙasar ne bisa gaskiya da adalci a mako mai zuwa, duk da cewa an ɗaure ɗaya daga cikin 'yan takarar da ke kan gaba a gidan yari. Kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta ƙasar ta ce akwai ƙarancin damar samun zaɓe cikin 'yanci da adalci. Binciken matasa da muryar Amurka ta shirya, wanda kuma hukumar zaɓe ta ƙasa da ƙasar ta Ipsos ta gudanar, yayin nazari ne kan yadda ake gudanar da zaɓe da amincewa da hukumomi da kuma zaɓin manufofin ƙasashen waje na masu kada ƙuri'a masu shekaru 18 zuwa 34. Sama da matasa miliyan 56,800 ne suka cancanci kada ƙuri'a a ranar 8 ga watan Fabrairu. A cikin watannin da suka gabaci zaɓen, wata babbar jam'iyyar siyasa ta Tehreek Insaf ta Pakistan ƙarƙashin jagorancin tsohon Prime Minister Imran Khan ta fuskanci hare-haren da sojoji ke marawa baya lokacin fadin kasar, tare da tsare ɗaruruwan ma'aikata da sace su da kuma tilastawa mutane barin jam'iyya ko kuma siyasa baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin ruwan kasar China sun fara rake da jiragen ruwan dakon kaya na kasar a cikin tekun Bahar Maliya, kamar yadda wani kamfanin sufurin jiragen ruwa daga kafofin yaɗa labaran kasar China suka ruwaito. Wannan da yana zuwa ne yayin da kamfanoni da dama na jiragen ruwan jigilar kayayyaki suka yanke shawarar kaucewa muhimmiyar hanyar ta kasuwanci ta duniya saboda hare-haren 'yan tawayen Houthi. Tun a watan Nuwamba, mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kaddamar da hare-haren jiragen sama maras matuƙa da makamai kan jiragen ruwan da ke ratsa tekun Bahar Maliya, matakin da suka ce yana bayyana goyon bayan kungiyar Hamas ta Palestine a yakin da take yi da Isra'ila. Wani kawance da Amurka ke jagoranta ya mai da martanin hare-haren makami kan mayakan Houthi wanda ke samun goyon bayan rundunar haɗin gwiwa daga Bahrain da Birtaniya da Canada da Faransa da Holland da Italiya da Norway da Seychelles da kuma Spain, amma kawo yanzu ba su hana kai hari kan jiragen ruwa ba. Gwamnatin Ukraine ta sanar da fadar shugaban Amurka ta White House cewa tana shirin korar babban kwamandan sojan ƙasar da ke kula da yakin da ake yi da sojojin mamaya na Rasha, kamar yadda wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya suka bayyana a jiya Juma'a. Yunkurin korar janar Valery Zelensky, wanda ya sami sabani da shugaban kasar Volodymyr Zelensky kan dabarun soji da sauran batutuwa, ya biyo ne bayan farmakin da Ukraine ɗin ta kai a bara, wanda ya kasa samun nasarar kwato wani yanki mai tarin yawa dake hannun Russia. Wata majiya dake kusa da Options Zelensky ta ce shugabannin sun kuma sami rashin jituwa kan wani sabon yunkuri na tura sojoji, inda shugaban kasar ya nuna adawa da shawarar Zelensky na daukar sabbin sojoji 500,000. Sai dai kuma majiyar ta kara da cewa an dakatar da tsarin sallamar Zelensky daga makamin sa na babban komandan sojin kasar ta Ukraine a halin yanzu, yayin da jami'ai suke tunanin wanda zai maye gurbin sa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kallo malam Agnes, da fatan an shiga karshen mako lafiya.
Ki ko Allah, Allah ya nuna mana.
Wallahi gaskiya ne.
Kuma Allah ya taimaka mana a cikin wannan karshen makon, sai muka shigo shi da dan dumi bacin da yanayi har akan ya kai maki ta bayin ai kaga an wata ya.
Ah gaskiya san ya dan yi sauki amma ba da.
Kaga mana kafa. Kaka saba.
A cikin wuni sai kiga ya dan kunno kai kuma ya daga
kakka sake ka saba kakka cewa da zagi ga sanyin ka
a ina ai ba ai wala ta yi ba malama Agnes
kakka sai a a cike nan me so ya zai kalba me so ya zai dauka
a malama Agnes ai yanzu abin nan ina so ne ni nake gajiya 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 biki
wanda biki
a bikin abin nan mana bikin
I'm not going to be able to do it. da wata intagiya.
Wato malama Grace, naga hikimar wato a gidan abin nan, ko kuma in ce hukumar kafafen watsa labarai ta Amurka, wato USAGM, musamman wato ita gidan rediyon murya Amurka, wanda ya kunshi wato sassa daban-daban. Saboda keɗe waɗannan ranaku a shekara, wanda kowane sashi zai yi irin
wannan
shakatawa, bayan baje al'ada kuma a je a ci a sha kuma a wata yari. Wato kowa ya aji abinda yake, wato babu abinda ya fi ban mamaki ma. Wato shugabar tamu Malama Grace, yadda ta koma, wato in an sa kiɗan Hausawa sai ta taka. In an sa kiɗin ƴan Ethiopia sai ta taka.
Na gaya maka wa'in kan ai ka san lokacin da aka tashi ma kamar kusan kwana suka so su yi nan.
Allah sarki kai, ai wato ni ta bani mamaki, nace a wato kin ga kuma ɗaya daga cikin wato hikimar da na gani a wannan wurin, sai ya zama da shugabanni da dukkan ma'aikata, an sai an koma abu ɗaya,
kowa ɗaya,
kowa ɗaya, ba wani wai wani haya table, ba wani menene, a'a an zo ne kawai wato abinda Bature ke cewa ai zero in mind din kwakwalwa, saboda a tunkari aiki na shekara, saboda an baka wannan kadan, kin san wannan yana dan game da likitoci suke cewa kadan wata ya haka, yana dan sa lokaci ta zama fresh haka, sai ka koma. To naga kin ga ita Balarabe ya ce, ina maganan ita shugaban sashen Africa wato Salo Jafani, kin ga ita Balarabe ya ce daga kasar Morocco. Lokacin da aka sa sai naga tana taka rawa ɗin ta Morocco, amma lokacin da aka zo ƴan Ethiopia ɗin nan, zarawan ta Ethiopia, na ga alama in ma mutum bai ciya koshi ba, ba zai iya wannan rawan, saboda yadda da ake
sai ka cika koshi tukun kai wannan rawan.
Ai, ina kika sani ma wanda ya fi bani mamaki ma ba kamar Death, in gaya miki Death wai shugaban masu kula mana da sauti, kin san shi ne shugaban masu shiryawa, producers namu. To sai na ga Des, in ga miki kanka ce kobo Des ya rikide gaba ɗaya, kuma yana ta wannan zazzaga jiki, ki na ce a ashe kai lalura da duk yadda ka ga mutum da ka kyale shi, baka san abin da ke nan ba, sai ke wata dama ta samu.
Ai, kowa ranar kowa ya fito ka kyale shi.
Ah, to karin mamaki Malama Grace, wato ke da ki shiga filin nan, musamman lokacin da Ethiopia nan na rani,
amma
sai da ga yadda Bahaushe ya zuke Ethiopia. Amma sannan na ci abinci kala-kala, na ci abincin ƙasa.
Ka je kowace ƙasa?
Haba, na je kowace ƙasa ina cikin wannan gini, sannan ga al'adun mutane. Ai, shi yasa kin ga ni ma ban yi ƙasa a gwiwa wurin bayyana ta mu al'ada ta ɗiyan Fulani.
Ai, haka ne. Ga wanda bai riga ya ga abin da muke magana ba, za a iya sake komawa shafukanmu na sada zumunta, ko a Facebook, ko a Twitter, ko a YouTube, duk za a ga wa'annan, kuma ina kyautata zaton cewa ko a taska ma za su yi labarin na da yake abu namu.
Kwarai ku ba gani a faɗe mu ba? Irin rumfar sashen Hausa ita ma ta burge ni, Malama Grace, irin yadda aka dora wasu kalangai da wasu fai abin nan kurai, kwaryaye da wani shantu, da kuma tutocin Najeriya, Kamaru, Nijar, da Chadi, da Ghana, ke gane ko ake da kowa dai sai da ya bayyana irin kamar da yadda ake a kasuwar Bajin Koli, zaki ga kowace jiha, yawa, kowace jiha sai ki ga ta abin nan ta tallata abubuwan da take da shi. To kamar wannan abin, wato wannan bikin ya kunshi abubuwa da yawa, kuma ni dai gaskiya na ji daɗin shi, kuma na koyi abubuwa da dama a lokacin wannan bikin.
Al'adun gargajiya
bisa ga auren danka da za a yi wato Musaddiq Kabir da kuma amaryarsa Hajiya Hajara Ibrahim. Za a yi ɗauran auren ne a ranar Juma'a mai zuwa din nan kenan, wato 9 ga watan Fabrairu shekara ta 2024 a unguwar Turayi gidan dakali da ke Kano, a jihar Kano kenan. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, kuma Allah ya albarkaci wannan aure ya bada zuri'a tayyiba saliha.
Amin summa aminto.
Kuma malama Grace, kuma kin sani wato kin sani sai na ga kwanan wata ma nake tunawa wannan ya zo daidai da ranar haihuwa ta 9 ga watan. Allah sarki.
Ba a ce happy birthday
ta gaskiya.
A kafin ranan
gaskiya dan da yayi duwa da akai don da yake gare mu wanga kam ai tunda dai
a ce ya zabu ya kana maka sai ya zabu wannan ranan duk wato duk ran da suke tunawa da
kuma ana suna a yau Asabar a garin na Hamma Ali. Da fatan Allah ya sanya alheri, kuma Allah shi raya. Muna nika wato sakon ce muna ga dukkan iyalan gidan Uban Doma na Hamma Ali da kuma su gaba da iyalan gidan Malam Abdullahi anan Hamma Ali. Da fatan Allah shi sanya alheri ya raya, kuma ya shirya da abin da aka haifa ya kore a garin yayi lalura.
Amin summa amin. To na san yana ana aure, ana aurewa, ana haihuwa, ana kuma rasuwa, abinda rayuwa ta gada kenan. To bari mu mika gaisuwar ta'aziyya. Da farko za mu mika gaisuwar ta'aziyya ga Ecclesiastical Equa a malumfashi domin rasuwar Reverend Dauda Kurau malumfashi, wanda ya rasu bayan ya yi fama da doguwar jinya. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Ecclesiastical Equa sashen Turanci da ke a fatar Jos domin rasuwar wata tsohuwar member wannan Ecclesia, Mrs. Francisca Chuang, wadda ita ma Allah ya mata rasuwa a cikin wannan makon. To Allah ya ji kamar mutum, ya ba dangi duka jimirin rashi, mu kuma ya kyauta ta namu ƙarshen.
To amin summa ana.
Labarin na wani dan garin ku.
Amma ba gudu ne, ku ba gudu ne.
Ai kai ba ka sani, ka san kowa tsakanin ne.
A guduri ne.
Wannan ne umami ne ba flashi ne na sanyin na. Akwai kuma wani yaro a unguwar da Allah ya musu bai wato shi wannan yaron wai lokacin da aka mutu ko?
Na'am.
Aka je makabarta jana'iza. Sai ya ga wai sai ya ga lokacin da aka kafin a rufe gawa bayan an sa gawa a cikin rami kafin a rufe. Wai sai ya ga wani wata jahula na sanyi na ta taso daga gawa da ta hau kan wani a cikin mutanen da suke
jana'iza.
Ko Allah kuma wanda da ku hular na tawo kai
shi zai tafi
yallura ka ita lura haka sai wannan abu ya tada mishi haka ne sai ya ga mun liman ya wasi da fuka da yace zancan banza da yace da abin da yaron ya faɗa ba sai yace to ya san yadda zai yi da an tashi ana zuwa makabarta ana tashi zai ga maliman ga wanda
ya ga hulan nan
ta hula ta hula ta tashi daga kan mu ga wata hukan shi to wanda ya ga an yi daya ya mutu an yi biyu ya mutu an yi uku ya mutu yadda yaron ya faɗa eh sai ce ma yaron gidan da ya ga ta hulan nan ta hukan shi ya ga ya mutu
acha
kar ya bari ma sai an bar makabartan yana gani tana hawa kan shi ya ga mishi shi ke da su aka tafi aka sake zuwa makabarta wani ya rasu daga cikin wa'anda can hula ta hawa kan shi shi ke da aka je makabarta ana kokarin zuba kasa sai
ya ga jahula ta taso
sai kasa ta zuba ana diba kasa kenan sai kasa ta zuba akan liman to shi yaron yana so ya ce ma liman wai kasa ta zuba kan shi kila ko liman haka ne liman ya riga ya ga mishi cewa idan ya ga jahula ta hau kan shi ya ga mishi ko da ya lafi ya ce liman liman ganga liman ta yake
ya zuta hular ce ba ban san
liman ta yake jan hula ce ta hau kan shi sai liman ya arce ba ya hau gudu sai kenan wai har yau ba san da liman ya shiga ba aka ce wannan sai kenan ko ka ga liman ana cike liman ka ji labarin jauro liman jauro
ba na ga miki babu na ga miki ai mu ba ma gudu ai in mutumin muna bai gudu wannan ba gudu ne da ji da fitin ji ba gudu ai baki san wani abu da suke faɗa ba wai amma da ya amai da iri baya ai wannan shine wannan limamin yayi mu da ka wannan ko shakka babu ba gudu ne kawai ya maza ya da amai da iri baya zan baki tarihin nan gaba wata rana ki shi zan baki tarihi amma da ya amai da iri baya
tarihi kenan Allah ya nuna maka na ina bin ka bashi ka ci bashi
to eh kina dina bashi zan bada tarihin amma da ya amai da iri baya don haka
mako mai zuwa kai alƙawari
nayi alƙawari amma in gudura suna da magana to su tunkare ni tun kamin mako yanzu don su shirya don zan bada labarin amma da ya amai da iri baya
ya kamata ka nemi lauya kin kan ran nan
ina da shi ai ina da shi ai
to da zaka ba na bajin da ka fada nu sabil da aka ji lazu jabirki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyunna
a lady ke muku fata lady da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ki ci da lady
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.